نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كرالي لجنجنا سنتبتا قال الله سبحانه وتعالى مدوك تنسيكي من أقول مسا صلاتي لدوكك هذا أمنتي بسا شقبما أنه محمد صلى الله عليه وسلم ليالن جدنسا ما سجرجا لصحبنسا يرجدون الله da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Yau muna yammaci ne na Lahadi wanda ya zo 23 ga watan Zulqa'ada ci hijira 1447, wanda ya zo 10 ga watan 5 2026. mun hadu a wannan masallaci na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu a wannan unguwa ta rijiyar lemo a wannan tsallake na sunan nan tsallaken gabas dalalo fage ne ko dala nan darafe yawa ai nan fage ne a karawa shine nan fage local government ko mu tsallaken mu can shine rijiyar lemo dala rijiyar lemo fage to muna fata Allah ya shiga cikin lamarin mu baki daya kada Allah ya bamu da kanmu ko da kiftawa ido ne da farko muna godewa Allah muna mika salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan muna godiya ga wanda ya fidda dukiyarsa ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa da alheri sannan muna mika kuma addu'a ga waɗanda suke gudanar da wannan masallaci karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Tukur Moriki da masu taimaka masa a wannan masallaci Allah ya saka masa da alheri da kuma shi wannan Sheikh Sheikh Al-Hamidi shi ma muna masa godiya da duk waɗanda suka samu damar halarta mafi yawan ku samari ne alama haka shine kanku ba hula ina alama samarta yanzu da mu ne muka zo da ni da wannan da waɗannan manyan malaman dukkan mu ba hula ta za ku ji wanda yake faruwa ne amma ku kuma ba gwan ku kanku ba hula kuma ba wata matsala ga gani to saboda haka muna muku fatan alheri ko Allah ya sa ga alheri a rayuwarsa abinda za mu tattauna a wannan lokaci shine al-imanu bil qada'i wal qadar daya daga cikin rukunan imani guda shida dukkanmu mun karanta hadisi na biyu a cikin al-arba'un an-nawawiyya a cikin wannan hadisi idan inda jibril yayi wa annabi alayhi salatu wasalam tambaya cewa ma huwa al-iman sai ce al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi to wannan na karshen akan sa zamu magana al-iman bil qada'i wal qadar khairihi wa sharrihi ulwihi wa murrihi zamu tattauna akan wannan saboda alaƙar sa da rayuwar yau da gobe alaƙar sa da rayuwar mu da yadda muke ganin kanmu a ciki da yadda abubuwa suke jujjuyawa da yadda suke caccanzawa da yadda suke zuwa da abubuwa daban-daban wanda bai fahimci wannan babi ba zai iya fadawa cikin hatsari mai girma shi yasa aka saka wannan a cikin rukunan imani wato ainihin guda shida za mu tattauna ta fuskoki guda bakwai fuska ta farko shine ma'anan al-qada wal qadar abinda ake kira al-qada wal qadar al-qada da yana nufin abinda Allah ya tsara tun fil azal kun san da abinda yake faruwa wannan a wurin Allah an gama shi tun tuni a rubuce yake ba wani sabon abu da yake farawa Allah duka komai Allah ta'ala ya riga san shi da ilimin sa azali saboda haka duk abin da ke faruwa a gurin Allah sananne ne rubutacce ne kaddarare ne saboda haka wannan hukuncin rubutun da Allah ya sa akai na komai zai faru tun daga farkon duniya har karshen ta shi yake fassara shi da al-qada shi kuma al-qadar wannan abin ya faru yadda Allah ya tsara din abin ya biyo tsari yadda Allah ya tsara abin ya tafi akan wannan tsarin har ya zuwa karshe to wannan din hukuncin Allah din nazartar da abin shi ake kira wato ainihin al-qadar ko kuma suka ce din da kaga al-qada yana daukar ma'anan qadar ko qadar yana daukar ma'anan qada dukan su zuwa cikin al-Qur'ani mai girma ta bangare na din kenan ma'anan hujjoji da dalilai da suke tabbatar da wannan rukuni na farko akwai ayoyi guda hudu a cikin al-Qur'ani mai girma aya ta farko shine da Allah ta'ala yake cewa faqadarna fani'mal faqadarna akwai kiran faqadarna ko akwai kiran faqadarna fani'mal qadirun Allah yake mu muke kaddara komai ko madalla da mu masu kaddarawa wani gurin ku yace inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar komai da ka gani Allah yake mun halacce shi ne biqadar ko komai Allah ta'ala ya kaddara shi wani gurin ku bai ce cewa me na'am ma asawu musibatin fi ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha inna zalika 'ala allahi yasir babu wani abu da zai faru mai dadi ko mara dadi wanda ya maka ko bai maka ba ko ya zo maka da abin da kake so ko akasin haka ko ka ji dadin sa ko baka ji dadin sa ba ko ya faranta maka ko ya munana maka face a gurin Allah wannan abin tsararre ne rubutacce ne shi imani da qadar din nan yana da rukunai guda hudu na farko al-ilmu cewa Allah ta'ala ilimin sa ya hada komai da kowa ilimin Allah yalwatacce ne fadadadde ne ba shi da farko bai da iyaka a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada da haka ilimin Allah ta'ala suka tashi wasafa shi da wannan sifa suka ce ilimin Allah ta'ala yashmal al-ma'dumat wal-mawjudat wal-mumkinat wal-mustahilat والجائزات ويشمل ظواهر الأمور وبواطن الأمور ويشمل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون علمه غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان فعلم الله تعالى يا هذا كومي ده كومي شنو معنى هذا بكل شيء علم يسأل والله على كل شيء قدير komai Allah yana da iko a kansa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum saboda ilimin Allah yashmal al-mumkinat da abin da zai faru me yiwa duka da abin da zai yiwu ko yayi ko bai yiwu ba yana cikin ilimin Allah mustahilat abin da ba zai yiwu ba ma yana cikin ilimin Allah wajibat abinda yake yiwa ake gani to yana cikin ilimin Allah mawjudat dukkan samammu suna cikin ilimin Allah ma'dumat dukkan babu babu tana cikin ilimin Allah makana duk abinda ya kasance a baya yana cikin ilimin Allah wama yakunu duk abinda yake kasance yana cikin ilimin Allah wama lam yakun da abinda bai kasance ba law kana da zai kasance kabla an yakuna kafin ya kasance yana cikin ilimin Allah ta'ala zawahirul umur duk abinda ake gani da ido yana cikin ilimin Allah bawatinul umur duk abinda ba a gani yana cikin ilimin Allah ta'ala ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba ilimin Allah mantuwa ba za ta riske shi ba shi yasa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير haka ilimin Allah ya hada komai zalika li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya hada komai da komai to wannan wajibi ne mutun ya yadda ya amince ya karba ya gamsu ya kudire ya fada ya aikata cewa Allah ta'ala babu wani abu da baya karkashin sanin sa babu wani abu da sai ya faru Allah yake sanin sa babu wani abu da kafin ya faru Allah bai san shi ba babu wani abu da zai faru ba da sanin Allah ba babu wani abu da zai faru ba tare da kaddarawa Allah da yarda Allah da kuma ganin damar Allah a cikin faruwar wannan abu ba ko mai kyau ne ko mara kyau ne ko ya maka dadi ko bai maka dadi ba sanan na biyu kitaba duk abin da ka gani yana karkashin rubutun Allah Allah ya rubuta shi komai a rubuce yake isa Allah ta'ala yake illa fi kitabin mubin komai yana nan a cikin littafi a cikin littafi a rubuce komai rubutacce ne Allah ya sa a rubuta komai abinda Allah ya fara halitta daga farko shine alqalami yace wa alqalami yi rubutu yace wa Allah ta'ala mai zan rubuta yake ka rubuta abin da zai faru daga nan har tashin alkiyama da haka wannan shine rubutu na farko wanda aka ba kowa da komai yana karkashin wannan rubutu bayan an yi wannan kuma sai aka zo aka yi rubutu na alimu zarra wanda Allah ya riƙe alƙawarin mutane gaba ɗayan su da duk abin da za su yi sannan aka zo aka yi rubutu na shekara shekara aka zo aka yi rubutu na wata wata aka zo aka yi rubutu na mako mako sannan aka yi rubutu na kullum kullum sannan aka yi rubutu na yanzu yanzu sannan ko aka yi masa rubutun sa a cikin mahaifiyarsa ana halittar mutum kafin ya fara motsi ko yana fara motsi mala'ika yake zuwa ya rubuta masa abu hudu wa umira bi katabi rizqihi duk abin da kaga zaka samu na arziki arzikin ilimi ne, arzikin kuɗi ne, arzikin lafiya ne, wata fasaha ce, wata hikima ce, wani dabara ne, wani wayo ne, wani azanci ne, wani kwarewa ce, wata kujera ce, wani kaki ne, wani matsayi ne, wata daraja ce, wata kima ce, wata martaba ce, duk abin da zaka samu din nan wa umira bi katib rizqi. Me zaka ci, me zaka sha, buhu nawa zaka ci na shinkafa daga halitta ka zuwa yanzu, buhu nawa zaka ci na masara, lita nawa zaka sha na ruwa, tufafi nawa zaka sa, shekara nawa zaka yi, umra bi katib rizqihi wa ajalihi, sana zo a rubuta ajalinka, in ka shigo wannan duniya shekara nawa zaka yi, da wata nawa, da sati nawa, da kwana nawa, da awa nawa, da minti nawa, da sakan nawa, kuma a ina. Wannan abin an rubuce shi. Kuma aka wa mutum matattakala a wajen rubutun nan, matattakala hudu, kana da mazauni hudu. Mazaunin farko cikin mahaifiya shine mafi karanci, dan mafi karancinsa wata tara ne. Mutum aka rante shi kafin wata tara, wani yakan nan haura wata tara kadan, amma mafi yawan mutanen duniya sun shigo ne a wata tara. Haka shine mafi gajarta. Wata tara a cikin mahaifiya, wannan shine mazauninka na farko. Mazauni na biyu shine cikin ita wannan duniyar, wanda shi kuma ya fi wancan tsawo. Shi kuma fi tsawonsa shekara ɗari, na san masu shekara ɗari a nan kaɗan ne. Ɗari da ashirin? Ba akan samu masu ɗari da ashirin, amma ga sun yamushe, sun yankwane, sun motse, sun laushi. Wani ma sai dai a dinga ɗauko shi ana shanyawa a rana, in ya bushe a mai da shi inuwa. Saboda shi tsawonsa haka ne, da kayi ɗari sai ka ji komai ya ishe ka, rayuwar ta ishe kai, ka ishe kowa, kowa ya ishe ka. Kullum aka ce ya baba ce har yanzu yana nan, to Allah ya raba lafiya, ce amin amin, ba ka ishe kowa. To wannan mudda ita kuma ta ƙare, sai kuma a shiga mudda da ku, shine muddar kabari. Shigo kabari ya dangana ga yaushe za a tashi alƙiyama, kuma yaushe kai ka mutu. Yanzu wani ya shekara 2000 a kabari, in alheri ne yana karɓa, in azaba ce yana karɓa. To nan gaba ba san shekara 2000 ya rage alƙiyama ta tashi ba. To da haka zaman kabari shi kuma shine shi ko muddarsa, wani kowa zai zauna a kabari har zuwa lokacin da za a tashi alƙiyama. To daga nan kuma sai gidan aljanna ko gidan wuta. To shi kuma wanda ya fi koma ne daɗewa, saboda shi ba littafi. Wai a wuta ba a cewa shekara ta kaza ga wata kaza da kwana kaza da mutu sa'a kaza, kawai in ji an shiga wuta an shiga shi kenan, ba rana fitowa. Nan shiga aljanna an shiga ba rana fitowa. Shisa masu shiga aljanna akwai ibtida'an, akwai intiha'an. Akwai wanda zai shiga aljanna karan farko, ana zuwa a ce wuce aljanna. Akwai kuma wanda sai ya biya ta wuta, ya ɗan girba abin da ya shuka, sai imaninsa da rahmar Allah da jin kansa da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya fito da shi. Wani kuma ya shiga, ya shiga kenan. Ita aljanna ba a shiga a fito, amma wuta ana, ita wuta ce kadai ake iya, akwai mai shiga dindindin, akwai mai shiga ya fito. Ita kuma aljanna ba a shiga a fito. In dai ka ji kafa ka biyu tashi dira aljanna, to shikenan ba fitowa. Waɗannan su ne da ka tabbata rizqihi wa ajalihi, shaqiyyun aw sa'idun. Sannan mutum shaqawa zai samu a rayuwarsa ko arziki, shaqawan nan kala-kala ce, sa'adan nan ma kala-kala ce. Wani zai samu duniya, ya samu lahira, ya yi rayuwa mai kyau a duniya, kuma ya samu kyakkyawan makoma a lahira. Wannan shi ake kira mai arzikin duniya, mai arzikin lahira. Haka aka rubuto masa tun a cikin mahaifiyarsa. Wani a rubuto masa mutsiyacin duniya, mutsiyacin lahira. Ba nan ba can. Khasirar duniya wal akhira. Zalika huwa al-khusran mubin. A ce ba duniya, ba lahira. Wannan ita ce babbar taɓewa. Wani kuma nan kadai zai samu. Da abin da yake so, man kana yuridu al-ajilata al-janna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wani kuma zai samu duniya kadai, ba zai samu lahira ba. komai za ka ga samu ga kudi ga mulki ga sarauta ga ilimi ga isa ga takama ga jinji da ka komai an bashi a duniya amma fa ya cinye rabansa na lahira man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira wadaka wani bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa wani dunya kai ke so ko addu'a sama ta ke fa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai ya ce Allah ban dunya ban dunya ban dunya Allah kudi Allah mulki Allah wadata Allah sarauta Allah cin zabe Allah kujera Allah kaki dunya kada yake ga wa Allah Allah ya ce to inna bashi fa yazo lahira bai da rabo Allahu Akbar wa ma lahu fil akhirati min khalaq ya zo lahira bai da rabo tunda duniya yake so Allah ya ce sun ga dama sai bashi duniya yayi suna ya shahara a san shi ya girmama ya wadata ya daukaka ya shahara ko ina a san shi amma da ya je lahira ba shi da komai a lahira wani kuma lahira Allah yake bashi duniyar babu cikin wahala cikin talauci amma talaucin ba yana da imanin sa yana da tauhidin sa yana da son annabi yana bin annabi yana girmama annabi amma bai da wadata cikin kullun kudin haya da kyar kudin abinci da kyar tufafi da kyar aure da yaya da kyar ya san masai da kyar komai da kyar cikin wahala cikin kunci amma kuncin bai kunta tashi ya raba shi da imanin sa ya raba shi da Allah ba haka zai rayu ya je lahira sai ce ka gama shan wahala salamun alaikum bima sabartum nema kubata waraka haka Allah ya kasa mutane ne arzikin duniya da lahira Allah ya sa muna ciki matsayacin duniya da lahira Allah ya tsare mu matsayacin duniya ne arzikin lahira ya yiwa to ito ya ko duniya ba a so ne arzikin duniya matsayacin lahira ba a so ne matsayacin duniya da lahira ba a so ne arzikin duniya da lahira ana so matsayacin duniya ne arzikin lahira in wancan na farkon bai samu ba sai a dawo ne to da ce ka rasa biyu ita duniya an karasa ta dama karewa take wato daga cikin yadda Allah ya wulakanta duniya da ya mata wani abu ko ka kare ko ta kare ko ku kare ya cire kalmar dawwama akan duk abin da ke duniya Allah ya cire masa dawwama in kujera ce kana nan za ka ta kare ko kai ka kare wani tainuwarsa ta kare wani rayuwarsa ta kare ko ta ce shine mai mulki amma yana tsakan mulkin rayuwarsa ta kare mulkin bai kare ba amma rayuwar mai mulkin ta kare wani kuma rayuwar mulkin ta kare shi yana nan yadda kuka ga cewa mutum yana da ajali to da kujera da kaki da mulki da kudi da shekaru da duk su ma suna da ajali da kyau da lafiya da samartaka da kuruciya duk suna da ajali ko baka mutu ba sai kuruciyarka ta kare ko baka mutu ba sai karfinka ya kare ko baka mutu ba sai lafiyarka ta kare ko baka mutu ba sai damarka ta kare kana nan da ranka amma sai dai ka ji ana yi amma ba da kai ba sai kake faɗa ayi yau sai dai a gaya maka kai wannan duka Allah ya rubuta wa kowa shi a cikin mahaifiyarsa shaqiyyun aw sa'idun saboda haka wannan shine sanin wannan rubutu da Allah ya yi wa kowa sannan na uku mashi'a da abin da kaga yana faruwa sai da Allah ta'ala ya ga dama ganin dama Allah din nan kala biyu ne akwai abinda Allah yake so ya yarda da shi akwai abinda Allah baya so ko bai yarda da shi ba kuma duk suna faruwa kuma Allah ya sani Allah yana son imani yana son gaskiya yana son adalci yana son tausayi yana son rahama yana son haɗin kai yana son zaman lafiya yana son tauhidi yana son kirki yana son gaskiya yana son duk wannan abubuwa ne da Allah yake so amma wani sai wani yake Allah baya son zalunci, baya son shirka, baya son bid'a, baya son cuta, baya son zamba, baya son munafunci, baya son shirka, baya son zalunci, baya son annabimanci, amma ana yi. Saboda abinda Allah ya faɗa shine ya faɗa hukunci waɗannan abubuwan guda biyu. Da sahabbai suka ce ya Rasulullah, wai kin da ma can Allah ya san duk 'yan aljanna? Ya kuma yanke zaman su aljanna, yace eh. Duk 'yan wuta ma ya san su, ya yanke musu zaman wuta, suka ce to aikin mu, to dan aikin ne muke kuma. Tunda dan wuta ne. Ko me yayi? Dan aljanna ne ko me yayi? To mu aikin ne muke yi kuma amfanin sa. Sai yace wa qulil imalu fa kullu muyassarun lima khuliqa. Aikin a duniya ta raba. Dan aljanna yana gurin aikin aljanna, dan wuta yana wajen aikin wuta. Yanzu wani ko nawa zaka bashi ba zai tsaya a masallacin a gama lakcin nan ba. Saboda ba irin aikin sa bane. In yazo ma wuce ta je ka gansu da Allah wadannan ba su da aiki. Amma ana goge. In ana goge yana gaba. Ko ana jije, ko ana wata shegantaka yana kan gaba. Za a zo a ce wa'azi free. Za a yi wa'azi, shi wa'azi ba a yankan ticket. Ba a biya, kyauta ne. A gaya maka Allah ya ce kuma kyauta, a ce maka annabi ya ce kuma kyauta, amma gashi kyautar ne amma ba zai zo ba. Amma da za ce wani mashhurin mawaƙi ne zo, kuɗin ticket ɗin 100,000 kafin yamma ticket ɗin ya ƙare. Saboda kowa an sauƙaƙa masa abin da zai kai shi inda yake. Wani ba zai sallah ba, da an kira sallah sai ransa ya ɓaci. Wani kuma a kin ba a kira sallah ba ya dinga duba agogo, lokaci ne ba lokaci, saboda sallar tana ransa ta masa sauki. Yadda kake jin saukin sallah, wani kuma nauyin sa yake ji. Yadda kake jin saukin azumi, wani nauyin sa yake ji. Yadda kake jin saukin fitar da zakka, wallahi wani yana da biliyan ɗaya. Kun ga zakkar biliyan ɗaya, miliyan 25 ne, amma wallahi ya gwammace shiga jahannama da yake. Ne kamar ya ci tsokarsa. Miliyan 25 ba su yi mu aikin komai ba. Ya ga Allah ba shi miliyan 1,000,000, amma yana jin ba zai iya yin zakkar miliyan 25 ba. Ta masa nauyi, saboda ba a hore masa aljanna ba, za ka aikin aljanna ba zai masa sauki ba. Idan ka ji aikin aljanna yana maka sauki, a ce Allah ya ce ka ji ka karɓa da sauki, a ce manzon Allah ya ce ka ji ka karɓa da sauki, to wannan alama ce ta cewa kai tun sunan kai na cikin aljanna. In aka ce Allah ya ce ka ji abin ya maka nauyi, ba ka so a ce Allah ya ce to da me za a shiga aljanna ba da Allah ya ce ba? Aljanna ma dama ta Allah ce. Da me ake shiga aljanna? Manzon Allah ya ce. To wani sai ka ga ba abin da yake masa shi kuma ciwo a duniya irin a ce Allah ya ce, annabi ya ce. Sai a ta cewa wasu sun ce, wasu sun ce yana ta jin daɗi, amma da ka ce haka Allah ya ce zai ce a tashi. Saboda eh wai za su kira Allah wa da hushma azal qulubu qulubul ladina min al-akhirati wai za su kira ladina min duni idza hum yastabshirun. Idan an ce Allah sai zuciya su ta takura, ta kunta, ta ji zafi. Amma da an ce wani Allah sai su ji daɗi. Saboda dan aljanna, aikin aljanna yana masa sauki. Dan wuta, aikin wuta yana masa sauki. Shi yasa yace fa qul imalu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Tun a nan duniya za ka gane aikin aljanna yana ma 'yan aljanna sauƙi, aikin wuta yana wa 'yan wuta sauƙi. Yanzu wani ba zai taɓa zuwa gurin da ake saɓan Allah ba, ko kyauta ko ake bawa. Kaga dai giya sai wake, amma wani ko an ba shi kyauta ba zai sha ba. Ko? Zinabiya ake aje a yi, amma wani ko kyauta aka ce zo zinan ba zai ba. Saɓo ko ana yinsa da arha, to kuma da za a ce aikin addini, ai akwai wanda ake biya aje a yi. Yanzu wanda za su tafi aikin haji, miliyan 700,700, mafi ƙarancin abin da mutum ya biya zai je ya ibada. Amma yanzu wani ce biya miliyan 10 ya tafi kallon bal a Italy ko a Spain, shi dama tun daga nan ɗan wancan ne ko? Ɗan ina ne shi? Ɗan ina ne shi? Kai ɗan ina ne? Ɗan Manchester ne ko ɗan? Ko ɗan Arsenal ne? Ko ɗan waje ce ɗayan ne? Ɗan Barcelona ne? Sai ɗan ina kuma? Gida ya gosun zauna suna ta kuka, na ce mai faru suka ce wai cinsu aka. Kaka ake aka yanki gudu ne? Suna can suna abin nan gagana nan kana kusa a banza a wasu. Idan ka tafi kasuwa, sai ka na ɓata kanka lokaci. A kullum mu yassaru lima kuli kala. kowa yana jin sauki, yana jin daɗi, yana farin ciki da abin da aka halicce shi. Allah sai ya maka muwafaka saboda kyan zuciyarka da kyan manufarka, sai ka ji na Allah yana maka daɗi, na Allah yana maka sauki, na Allah ba. Amma wani sai ka ga duk aikin wahalar sako da irin azabar da aka tanada wa mai sako, amma shi bai jin nauyi. Haka yake daurewa ya yi, haka yake cijewa ya yi. Ko da sakon ba shi da daɗi, haka yake daurewa ya yi. Ko da ibadar tana da daɗi, baya daurewa ya yi. Sura ka kungatun daga nan an raba. Ta haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsa gamsasshiya, cikakkiya cikin hikima kuma ta wadatar. Ko? Da shi kowa ya gamsu. Sai me yasa muke ta aikin aljanna, wasu suke ta aikin wuta? In duk dan wuta, dan wuta ne. Dan ya ga shi an raba duniya. Dan wuta ya kama hanyar wuta, dan aljanna ya kama hanyar aljanna. Ai kafin ka samu ɗaya daga cikin yan aljanna ya koma hanyar wuta, sai ka samu dubu daga hanyar wuta sun dawo hanyar aljanna. Annabiru la yuqasu alayhi. To saboda haka wannan shine mataki na uku. Mataki na uku shine al-khalqu wal ijad. Komai ka gani a duniyan nan, wanda kake jin daɗin sa da wanda baka jin daɗin sa, da wanda ya maka har kai kanka, duk halitta ce ta Allah. Yanzu ni shi babban matsalar sai ya ce Allah ya shi baki. Malam ka duba kanka kai takama, ka daki ka tashi ka ce ni baki ne. Sai me? Kai farin ciki da Allah ya ka baki. Wani ya taba kallon wani yace kai baki ne, yace to sai me? Ka aba rigarta mecece? Aka ce baka. Yace cikin idan ne a ciki. Dan yake kallon, aka ce bakin, yace tawada da alƙalami, wanne ne da takaddar, dan yake rubutun, yace to shi mai wannan al-hajar aswad, ko shi ma mai aswad, aka ce shi ba baki. Sai saboda aka ai mu bakin ma muna miki da Allah ya bakaki. Saboda aka kakkare na kanka, haka wulakanta kanka. Shi wani matsala sai aka wa kai shi dogo kowa gajere. Wai aka yi shi mai kiba kowa siriri, wai aka yi siriri kowa mai kiba, wai aka yi shi mummuna yana ganin kowa kyakkyawa, wai aka yi shi mace yana ga namiji, wani yana ga an yi shi namiji ga mace. Malam kar ka damu, duk inda kaga Allah ya ajiye ka nan ka fi dacewa. Wani yana ganin aka yi shi a Najeriya, aka yi shi a Kano, aka yi shi a kabila kaza, da kabilarka, da babanka, da babarka, da garinku, da launinka, da kalarka, da tsawonka, da gajartarka, da bakinka, da farinka, da muninka, da kyanka, da jinsinka, duka kaddara shi. Duka ba a yi shawara da kai ba. Ba wanda aka yi shawara da shi ya zaɓi kalar da yake so, ko ya zaɓi baban da yake so, ko baban da yake so, ko ƙabilar da yake so, ko garin da yake so, ko launin da yake so, ko kalar da yake so, ko jinsin da yake so, ko tsawonsa, ko gajartarsa, ko cansa, ko muninsa. Wannan duka an gama ne, kawai karɓa za ka yi, kawai ka ce na gode Allah. Amma wani akan wani sai je ya kashe kansa. Wani sai ka ga namiji aka yi shi amma ya juye yana so ya koma mace. Wata mace aka yi ta juye tana so ta koma namiji. Wannan yana cikin babban matsala da muke yake fuskanta a rayuwarsa, da ke hautsina masa tauhidi. Wani kuma sai ya ji ya aka ba wannan kuɗi. Mun taso tare, mun yi firamare tare, mun yi makaranta allo tare, ni fa na ma muna yara ma fa na fi tsawo, na fi shi wayo, ya aka ya wuce ni, sai hasada ta shiga, a ga rashin karɓar ƙaddara. Sai hasada ta shiga, ya aka ya wuce ni, ya aka ya fi ni. Ya kai aka fi jin sa fiye da ni, ya kai zai wuce, ya kai a gidanmu shi ne a kan gaba, sai ka ga hasara ta shiga. To shi ma yana cikin rashin karɓar ƙaddara. Da ka karɓi ƙaddara za ka gane, ashe da yadda Allah ya yi ɗin nan na fi wani, da yadda Allah ya ajiye ni nan gaba da wani nake, da yadda Allah ya ajiye ni nan ya yi min abin da bai wa kowa ba, ya ba ni abin da bai ba kowa ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don wannan tauhidin ya zauna a zukatanmu a wannan babu, sai ya ce mana, ka kalli wanda yake sama da kai a harkar lahira. Wannan zai sa ka ƙara ƙwazo. Ka kalli wanda yake ƙasa da kai a harkar duniya. Wannan zai sa ka yi godiya. Don ka kula yanzu, sai muka juya abin. Kullum muka tashi kallon duniya, sai mu kalli na sama da mu. To in kana kallon na sama da kai a duniya, babu ranar da zaka ce wa Allah ka gode. Domin na farko dai na sama da kai ba zai kare ba. To yaushe zaka ce ka gode? Misali kai mai keke, kana kallon mai babur. Kai mai babur, kana kallon mai mota. Kai mai mota, kana kallon mai jirgi. To? To kaga ana tafiya ana tafiya kullum ba za ka gode wa Allah ban kana da keke sai ka samu babur da samu babur sai ka samu mota haka 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 sai kai kaga duk abin da ka samu wani na gaban ka sai kaga babu ranar godiya haka musu amma an ka juya kace ni ina tafiya a ƙasa amma wani kuma gurgu ne ko yawa wata ran wani malamin mu mai hikima muna karatun al-maqamatul hadidiyya gurin sai yake ce mana muka ce malam ba kudi fa asan dalibin ilimi yana sannan kudin siyan littattafai da kudi abuwa sai yace ai in baka gida takwas in baka gida takwas ko kana gida takwas kace ka gode wa Allah amma baka gida takwas saka ka zaka kasa godiya Allah yace na farko ku matattu ne muka ce ba matattu bane ce to da ku matattu ne da yanzu kuna makabarta to ku je makabarta za ku ga matattu duk wanda ku gani ana kwance ba shiryawa yi ba lokacinsa ne kare ba wanda ya shirya ya je shiga kabarin sai yace abin ne shi wani yana tafiya wani yana zaune wani yana magana wani yana business wani yana kasuwanci wani yana sako wani yana biyayya wani yana kan mulki wani ya sauka wani je hau duk sai ko ga mutuwa ta zo wani mai mulki ne wani mai sarauta ne wani malami ne wani dan kasuwa ne wani hajjiya ce wani saurayi ne wani ma an daura auren sa amarya bata tare ba Allah ya ce taho lahira wani ya fita bai shigo ba wani ya shigo bai fita ba wani ya fara bai kare ba wani ya kare bai fara ba wani ya kwanta bai tashi ba wani ya tashi ya ce a gyara gado sai na dawo sai dai waje kwanta saboda yake tunda ba ku a makabarta ku gode wa Allah tunda kuna da rai na biyu ba ku ko kuku ai duk shahararren kallah ba ma kurkuku yake to dole da ne a kurkukun nan ko laifi ko kaddara ce ta kai shi a cikin nan akwai waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa suna jiran ranar da za a rataye su da igiya akwai wanda aka musu daurin rai da rai me ma'anar rai da rai ba ranar fitowa su a kurkuku sai dai a fito daga wasu wani an masa daurin shekaru wani ma alƙalin ya bata fayil din ya bata ko alƙalin ya mutu fayil din ya bata yana nan zaune shekara 40 ba ga man laifin da ya ba ba yake masa hukunci ba ba kwanan can baya wata jiha an fito da wani mutum bayan shekara kusan 40 kurku wai kuskure aka yanzu yace to ina zani mun ga ku gashara rayuwata komai nawa ya kare duniya duk ta tafi abokai sun tafi iyali sun tafi shekara rayuwa ko hukuma a gano ba ka da laifi ina yake wannan a duniya ana ya ko ina ana samun wannan kurakura zaka almuhim dai ka in baka samu kanka anan baka gode wa Allah na uku asibiti wato dan ka ji wa'azi wata ran wa'azi ba sai an ja maka aya ba in ka fita nan ka dinga shiga asibitin kashi kai dubiya kawai ka je kai dubiya ka je gurin masu matsalar spinal cord nan gadan bayan su ya goce likita ya gaya har abada ba zai kara zama ba za ka kwance ki ka je ka tarar da waɗanda suka samu larura an cire musu kafafuwa an rataye kafafuwa ka ga wani an cire hannaye an cire kafafuwa ka je ka tarar da wani kashin ya cire an kawo rodi an sa screw an sa kusa an sa a ciki yanzu ne makon kashi rodi ne a gurin da rodin ne yake tafiya da kusa da komai da komai ka je ka tarar da wani ainihin wato ga larurar ga rashin kuɗi ga rashin magani an sai da duk gonaki an sai da gidaje masu taimako har sun kare an bar shi a nan gurin da akwai wata juji ko wata bola da ake jefa mutum wallahi sai dai ka tarar da su akan bola an yi karu an zo an jefa su a bola saboda don ba a jefa mutum a bola ne amma wasu sun gaji da jinyar mutum ya ke warki ya ke mutu kowa ya gaji ko ba a masa kanshin mutuwa ne saboda an san mai rai ba yadda za ka yi da shi kwanan can baya wasu likitoci suka gayyace ni a asibitin Aminu Kano bangaren intestinal care unit suka ce malam fatawa muke so kai mana akan karasa wanda yake mutuwa suka ce a wannan fannin namu na intensive care unit wato wurin ko ta kwana wurin da mutum ya kai masharsha mai yake gargara mutum ya kai gargara to wani za a tarar da kwakwalwa da zuciya ne suke mutuwa to wani sai a tara percentage din mutuwan kwakwalwarsa da farfacin mutuwan zuciyarsa ya sa ba zai dawo ba. Wato mutuwar ta kai kamar 99% motsin da yake bai fi daya a cikin rayuwarsa ba. Duk asbabul maut gaba ɗaya sun haɗu, bacin a ce zai dawo mai rai ya ci gaba da cikakkiyar rayuwa. To wannan ɗan ɗayan da ya rage, wanda watakila akan oxygen yake ko akan wani inji yake, shi yake taimaka masa yake yin motsi, da ba wannan injin da tuni ya cika. To a iya sa a ɗan butsire wannan dan a huta da kuɗi da ake ta kashewa, shi ya ƙarasa iyalansa su huta, asibiti ya huta, kuɗi da ake ta kashewa a huta, shi ma da